Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 4 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, babban jami'in gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump kan batutuwan bayanan sirri na tsaro yayi gargadi da kuma bayyana China a zaman barazana mafi muni ga yancin dan adam da kuma tsarin demokradiya. Ana jiran Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya fadada majalisar kolin kasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar Dakarun SRF wacce hadaka ce ta kungiyoyin yan tawaye. Sannan ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa da lauyoyin shugabar sashen kudi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzhou ta yadda za ta iya komawa kasar China daga kasar Canada.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta nemi shugaba Buhari ne marabus. Ko me ya zafi haka?
Ban ga laifin sojoji ba. Laifin da nake gani laifin shugaban kasa ne. Shi ne commander in chief din yace ba su aiki. Dole canza sa wasu. Shi a fahimtar shi suna aiki.
Haka kuma za a ji cewa rundunar yan sandan Najeriya ta karrama wasu halkan yan sa kai da suka taimaka wajen ciki masu garkuwa da jama'a a jihohin Adamawa da Taraba.
Waɗannan bayin Allah waɗanda suke tallafawa a ba su koda makamai ne ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu tallafawa kasa.
Muna kuma tafa da shirin da dan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da Murya Amurka ke zagaya sau a kamana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai an fara da gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashedi ma kasar China yana mai bayyana gwamnatin China mai mazauni a Beijing da zama barazana mafi muni ga yancin dan adam da kuma tsarin demokradiya tun bayan yakin duniya na biyu. Wannan gargadin daga director sashin tafi da bayanan sirri na Amurka John Ratcliffe ba shine irin sa na farko daga wani babban jami'in sashin bayanan sirri ko kuma jami'an tsaro waɗanda an dau shekaru suna ta gargadin cewa fadaduwa da harkokin tattalin arziki da na sojin China ke yi na kunshe da wata barazana mai yawaita ga Amurka. To amma wannan kiran na baya-bayan nan na a dau mataki kamar shine mafi tsanani. China na shiri ne dan lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da Amurka. Abinda Ratcliffe ya rubuta kenan a sashin rubuta ra'ayi a jaridar Wall Street Journal da aka buga jiya Alhamis ya kara da cewa ya kamata Amurka ma ta shirya. Ana jiran Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya fadada majalisar kolin kasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar Dakarun SRF wacce hadaka ce ta kungiyoyin yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati. Yanzu majalisar za ta karu daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci 26. Ba a faɗi sunayen sabbin ministocin ba ko. To amma ana kyautata zaton za a dau wannan matakin cikin yan kwanaki a cewar gamayyar Dakarun FFC wadda wata babbar hadaka ce ta kungiyoyin farar hula da yan tawaye na Sudan. A wani taro na ba sabon ba a birnin Khartoum na ranar Laraba, mambobin hadakar yan adawar sun ce ya kamata Hamdok ya ci gaba da zama Prime Minister a tsawon watanni 39 na lokacin shirin canza gwamnati. An dora ma Hamdok alhakin jagorantar kasar ta Sudan zuwa cimma cikakken zaman lafiya da gyare-gyaren tsarin tattalin arziki da kuma hawa kan tafarkin demokradiya mai dorewa. Kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar kasar Iran Mohsin Fakhrizadeh da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shine na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zummar rutsawa da jigajigan shirin nukiliyar Iran. Tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar kasar Iran 6, sannan an raunata guda a wasu al'amura masu daura kai. a kusan dukkan lamurran gwamnatin kasar Iran na zargin Isra'ila da kuma Amurka jami'an gwamnatin kasar Isra'ila basu amince ko karyata zargin ba to amma jami'an gwamnatin Amurka sun ce sam kasar su bata taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen can baya a ranar 17 ga watan Yuni shekara ta 2012 ministan harkokin bayanan sirri na Iran na lokacin Haidar Maslahi yayi shelar kamun wasu mutane 20 da ake zargi da kashe Ahmad Roshan ya zargi hukumomin leken asirin Amurka ta CIA da Mossad ta Isra'ila da MI6 ta Burtaniya da kai harin jami'an gwamnatocin Burtaniya da Amurka sun ce san babu ruwan kasashen su amma jami'an gwamnatin Isra'ila sun yi gum
to kafin bar mu sake dawowa da cigaban labaran zamu leka kasar Najeriya inda harkokin tsaro ke cigaba da tabarewa a arewacin kasar lamarin da yasa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta nemi shugaba Muhammadu Buhari ya sauka daga mukaminsa ga rahoton Hassan Mai na kaina daga Abuja Najeriya
kakakin kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Akin Baba Ahmed ya min karin bayani da neman da suke wa shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi murabus
shugaban kasa Buhari tsaro ya kwace mai ko dai ya kwace shi ko kuma ba da neman tsare Najeriya yanda hanin rashin tsaro ya zama annan musamman a nan arewa dole mu fada ku dai a ganin mu shugaban kasa Muhammadu Buhari tsaro ba zai yi wa annan shi ba in kuma akwai shi to ba mu ga alama ba mulkin nan ya aje shi yayi makashi ya mallake
sai ne sokansa da kan mulki zai ce maka tsaran
wanda bai iya abu ba sai ya musauka ba wani yayi ai ba wani matsala bane wanda yake a bani amana aka bashi amana ya kasa dauka amanar shi da kanshi fa ya taba ce mun shugaban kasa jinan san kace ni ke sauka kasar nan ba zai ta ce da ita ba shugaban kasa Buhari din jama'ar Allah yanzu akwai wata kalma da Buhari zai yi to ya ga mu ɗan Najeriya musamman mu arewa wanda za a yi da shi
tun dai bayan ci gaba da ta'azzarar matsalar tsaro a arewacin Najeriya hankalin yan kasar ke ci gaba da tashi Dr. Muhammad El-Nur Dongel da ke zama masanin tsaro a Jami'ar Maiduguri ya ce lalle fa akwai matsala
bisa gaskiya a matsayina masanin al'amarin tsaro ban ga laifin sojoji ba laifin da nake gani laifin shugaban kasa ne shine commander in chief in yace ba su aiki dole canza sa wasu shi a fahimtar shi suna aiki to a ci amuku dole ya guda ko shugaban kasar alamar ƙarya ne ko ya dasa ne ko kuma bai sa abin da ke faruwa kasan ba yau shekara 34 ne ya fice abu kusan kama da haka ya faru a kullum an zo ana sace satin China mutane ana kace kace mutane zamanin gwamnatin Abdullahi Mohamed mu aka yi commission muka yi alamar security nan duk barayin nan an samu an kashe su kuma wanda suke taimakon barayin duk an kashe su an samu zaman lafiya kuma ba mu taba saman shugaban kasan da muka sani yau zai zama kamar haka ba
a cewar Zanna Buguma na Borno Alhaji Zanna Hassan Buguma akwai bukatar shugaba Muhammadu Buhari ya nemo dauki daga kasashen waje
akwai sojojin hadin gwiwa na multinational da ba da hadin kai mun ga abin da shugaban Chadi da shugaban Sosu a cikin lokaci kadan kamar yadda gwamnatin mu na Borno ya nemi ainihin a ba da izini wa ainihin wayannan mutane su shigo
to kowane martani fadar shugaban kasa za ta mayar akan haka Alhaji Bashir Ahmad na daya daga cikin masu taimakawa shugaban kasar akan sha'anin watsa labarai.
Maganar tsaro kwarai da gaske an dan samu koma baya wanda kuma gwamnati tana iya kokarinta wannan ma abu ne da zai wuce domin gwamnati tana iya kokarinta ganin an samu tsaro su magana ta murabus din shugaban kasa bai taso ba. Shugaban kasa mutane Najeriya ne suka zabe shi mutane sama da miliyan 15 to dan haka wata kungiya guda daya da ta iya tasowa ko su tsirarin mutane su ci shugaban kasa ya sauka ba.
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya.
Dr. Filu ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kudi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzhou ta yadda za ta iya komawa kasar China daga kasar Canada a cewar wata majiya mai masaniya game da batun tattaunawa tsakanin lauyoyin Meng da ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta kan kama ne bayan zaben shugaban kasar Amurka a cewar majiyar to amma har yanzu babu haske game da irin yarjejeniyar da za a iya cimma Miyan dai ba ta ganin ta aikata wani rashin daidai kuma ba ta da niyyar amsa cewa ta aikata wani abu alhalin ko ba gaskiya bane a cewar majiyar. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta maka kamfanin sada zumunta na Facebook kotu saboda zargin yana nuna bambanci ma ma'aikatansa yan asalin Amurka tare kuma da dauko ma'aikata daga kasashen waje masu arha a maimakon yan kasar. Da dama daga cikin ma'aikatan wucin gadi da kamfanin na Facebook ya baiwa aikin dindindin yan kasashen waje ne. Ma'aikatar shari'ar ta kuma yi zargin cewa kamfanin na Facebook ya ki baiwa Amurkawa da suka cancanta guraben ayyuka wajen 2600 masu albashin kimanin dala 156. Wannan matakin na zuwa ne bayan shafi shekaru 2 da aka yi ana binciken tsarin daukar ma'aikata a kamfanin na Facebook a cewar jaridar New York Times.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani sabon mataki na zaburar da ƴan aikin sa kai na maharba da kuma ƴan vigilante da yanzu ke taimakawa wajen yaki da masu garkuwa da jama'a da sauran bata gani. Rundunar ƴan sandan Najeriya ta karrama wasu hazukan ƴan sa kai da suka taimakawa wajen cafke wasu masu garkuwa da mutane a jihohin Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da wannan rahoton.
We are going to honor them too. This is serve as a moral booster so that those who are bad among them will change their mind and realize that there is good, there is benefit in doing what is good.
Ike Olubenga Adeyeji kenan, Kwamishinan ‘Yan Sandan Jihar Adamawa, yayin da yake jawabi wajen bikin karrama waɗannan ‘yan sa kai da ke tallafawa wajen yaƙi da ɓata gari. Kwamishinan ‘Yan Sandan ya ce kamar sauran al’umma su magungunan sa kai akwai ɓata gari, to amma kuma rundunar ‘yan sandan. Za ta ci gaba ne da aiki da nagari.
Lots of few ones who are bad there, we identify them and dealing with them. But we have some courageous ones, good ones who took it upon themselves to satisfy their time and in some cases their life to protect the community.
To wai koya waɗanda aka karaman keji ga da tabakin ɗaya daga cikin kwamandojin ƴan sa kai na maharba.
Ana da mashin ya galaje mu. Dan shi na gode Allah na gode musu. Wannan da suka yi suka sani a wannan hali. Karin da muke tare da samun cikin nafin da kuke duka kama barayi. Alhamdulillah da sa ta kai kan kanta na suka sani.
Ba ga maharba da kuma ƴan sintiri na vigilante haka na rundunar ƴan sandan Najeriya ta karama wasu da ke taimakawa. Kamar wannan bawan Allah da muka saka ya sunan sa Sabili da tsaro. Sau tari akan ci gajiyar ganga to amma kuma daga bisani sai ku haya da kwabrin wanda ba kasafai gwamnatocin jihohi ke ma tunawa da irin rawar da ƴan sa kan ke takawa ba. Hajiya Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharban Najeriya na ko cikin waɗanda ke sadaukar da rayukansu domin tallafawa jami'an tsaro.
Kuma muna nan muna tsaye-tsayin daka muna kuma ba da gudunmawa irin wanda Allah ya yarda mu daidai gwargwadon ƙarfinmu. Ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa ba. Bayan shi kuma muna roƙo ga gwamnatin ƙasarmu da ta tallafawa waɗannan bayin Allah waɗanda suke tallafawa gwamnatin. A ba su koda makamai ne na ƙwarai wanda za su iya karan kansu da su ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu su shiga wurare daban-daban yadda za su yi su tallafa wa ƙasa.
Koma da menene masu yin magana dai kan ce wai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19:31-60. Sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Da dan gari. Ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wanda kai wasu na da dangari shirin halin gwiwan sashen Hausa na muryan Amurka tare da tashan Alpha Radio 104.9 dake garin Kumashi sunana Abdul Mugis ED Kotoko a cikin shirin mu na yau na samu damar tattaunawa tare da Hajiya Fara wata tsohuwa ce da ake zaton cewa ta girme duk wani Bahaushe ko Bahausa da take da zama ko yake da zama a zangon garin Nkoko to jama'a sai ai saurare lafiya
Hausawa sun suka kafa zangon Nkoko da annan fara su sun mai da nan gona ne ke su fito can su hawo dutse su gangaro su zo su ibi abinci su te da shi to sannu da nan ya soma zama gari su kuma sai suka dinga gangarowa su ma suna ginin gana a takwami da ake kwaba kasa dutsin ga babban dutse ne in za ku hauku biyu sai ka ce kama mini shine dutsin kama min dan kunshi na kai kana tura duwawun me shi in ya haushe kai kuma kama min yana jan hannunka har ku kawo dutsin ga da aka zo ana fasa dutsin sai su sa nakiya wani bomb wai shi nakiya zuwa dare sai ka ji yana ho dutsin na fafashewa lokacin za a yi hanyar barasun ga hanyar lori shi yasa zangon Nkoko Hausawa sun suka kafa zango Nkoko.
To haja kaman da wani sana'a suka shigo garin.
Kakannin mu fatauce suka zo da shi. Mai kanwa, mai kwalli, mai nyama-nyama ɗan magunguna da shi Hausawa suka shigo da shi sannu.
Kin yi wani batun pepe kaman na san ta suka ce mana pepe ba san ma'anar shi.
Suna ce mana pepe ne. Kakannin mu na zuwa da kaya. Wani busa ne Hausawan mu ke yi shine kwabura. Kaman nan da bariya kana ji to mun akwai ɗan uwan kulin sun san kuma kuna zuwa sai su jira ku su bidigin din itace su nonome su zauna in kun zo ku ci gaba da tafiya
Alhaji Abdullahi Usman dan tsohon wazirin sarkin zangon garin Nkoko a nasaban gari
sunana Alhaji Abdullahi Usman min Jibin ko da suka iso nan garin Nkoko ba wani kabilan da suka tarar anan sai dai kabila Akwawu su ne suka tara Hausawa ne zallan mu zangon nan na Nkoko ba wani kabila wanda yake daban bayan Hausawa sun kafa zangon garin ya soma haduwa Yarbawa suka shigo ciki muna tare da su sai daga baya sai kuma Musawa su ma suka shigo abin da ya shahara da shi shine fatauci waɗannan iyayen nan namu wannan sana'a ne suka daga baya dukka sai abin ya koma sana'an goro dai shine babban sana'an da muke alfahari da shi yau ya kai dukkan wanda yake da wani dan abu a hannu ya kasance yanzu duka saboda an kulle badai ya jawo masa matsala duka ya canya abin da yake hannunsa babu shi ya koma ya tsugunna
ko akwai wani waka ko taki da ake magarin
garin nan dai ainihin sa ba mu yi masa wani waka na take amma mun san kamar ana cewa Nkoko garin gobe hakikan zangon nan babban zango ne wanda yake a zamanin da ba wani kabila wanda zaka gane shi cikin zangon nan sai Bahaushe in aka ce maka yau Juma'a zaka ga zangon nan kowa naɗi ne fararen kaya ne ake zaune kofar sarki zangon nan abin da ya gada kenan a kwana a tashi kuma Allah yana daukan su daya daya ya saurare mu kuma yada
to baba ko za ka yi nuna mana wasu kalubale da kuke fuskanta
kalubale dai ba ce yana da yawa hakikan mun dan samu dan takaddama wajen limancin gari da sauransu shi dai wana sarki Muhammadu Usman shine sarki na karshe tun bai rasu ba bayan rasuwar shi limamin sa Malam Bawa ya nemi to yanzu waye ya cancanta ya limanci aka ba kanansa Hashimu limanci sai kuma aka dauna ibci aka ba Malam Adamu kamin kanin nasan ya rasu shi Malam Hashimu sai shi na ibinsa Adamu shi kuma Allah ya karbi ransa to bayan haka nan sai sarki kuma ya sake tambaya to yanzu waye ya cancanta yanzu mu bashi na ibci an dai kira mutane da yawa duk wanda aka kira ya ce shi bai so wanda aka kira ya ce shi bai so to shi kenan sai aka kirawo shi Malam Sumaila din ya ce shi yayi sarki ya umarce shi da na'irci yana cikin na'irci din haka sai kuma Allah shi ma ya karbi ran shi ma limamin din Hashimu. Da Allah ka bira limamin Hashimu sai ya kasance yanzu ba na kasa ba liman ba tukunna. Sai shi kuma sarki wa na shi Muhammad Usman din sai shi kuma ya rasu. Ba ai addu'an wannan ba wannan kuma ya rasu. Bayan da aka yi addu'a aka yi komai aka gama sai saura yanzu yara ne kuma waɗanda yanzu za su nemi abin. Cikin haka akwai ƙanin shi Adamu din. Ana ce masa Malam Ibrahim. Malam Ibrahim ya fito yana neman limanci. To kamin ya fito neman limanci shi kuma wannan da aka dora shin ana ce masa Malam Suma'il lokacin yana na'ib. Sai su sarakunan waɗanda suka gaji sarautar na yanzu sai suka ce kaman duk mai neman limanci ya fito. Sai shi na'ibin Malam Suma'il din yana na'ib sai ya kai goransa. Da ya kai goransa yana neman limanci. Sai shi kuma wannan Malam Ibrahim shi ma ya kai nasa goro shi ma yana neman limanci. To shi ne sai takaddama da ya zo dai aka zauna a'a ai da can mun neme shi ya zo yayi na'ici ya ce ba zai yi ba saboda haka nan yanzu ba za mu bashi limanci din ba saboda haka mun dau limancin mun ba Malam Sama'ila. Akwai su wanda suka nada na'id ana ce masa Malam Nura. Su suka nada shi na'ibi sai suka ce to su wanda suke so sai dai shi Malam Sama'il yayi limanci to Malam Nura shi kuma yayi na'ibi mu ko muka ce sam ba mu yadda da haka saboda shi Malam Sama'il da kansa bako ne yazo muna a cikin gari Nkoko tunda yake ga ɗan gari bai kamata a ce shi da yake bako yayi limanci ba. Muka tafi wurin Chief Imam da aka duba takaddun yanda tarihin yake tafiya sai aka ba Malam Ibrahim aka ce Malam Ibrahim yayi limanci. To daga baya sai suka koma suka gaya ma shi Chief Imam din cewa idan aka ba Malam Ibrahim limanci to zango kokon ba za mu zauna lafiya ba. To sai Chief Imam yace to abinda za a yi na dauki limanci a ba shi Malam Sama'ila ne so Malam Ibrahim a bashi na'ibi na daya Malam Nura kuma a bashi na'ibi na biyu abinda aka ajiye kenan. To aka fito can to da aka zo nan sai suka zo sai suka sauya sai suka ce a'a abinda Chief Imam ya faɗa shine Malam Sama'il liman Malam Nuru ya zama na'ibi na daya Malam Ibrahim ya zama na'ibi na biyu akan kun ba haka aka shirya ba.
Wannan yarjejeniyan ba yi shi kan takarda bane.
Akwai takardu akwai komi da komi yana nan aji muna nan dai muna ta abin nan gaddama har su sarakunan kasan da kansu suka ga irin wannan abin da yake faruwa cikin zangon Nkokon nan. To sai suka je wurin Chief Imam suka je suka tambayi ba asin magana. Chief Imam ya koro musu ba asin maganan gaba daya ba su takardu suka zo suka duba lalle suka ga eh ga abinda Chief Imam ya shirya. Chief Imam ya shirya din cewa Malam Sama'ila ya zama liman Malam Ibrahim ya zama na'ibi na daya sa'annan Malam Nura ya zama na'ibi na biyu sai su manyan sarakunan na kasa sai suka kira mu da muke shugabannin wajen fiskan wajen Malam Ibrahim suka ce muna suna roko mu yi hakuri domin mu zauna lafiya mu kale shi Malam Sama'ila wanda yake bako ya yi limanci in ya so Malam Nuran kuma ya yi na'ibi na daya din in ya so shi Malam Ibrahim ya dauki na'ibin na'ibi sai muka ce to ba komi tunda ai mu zaman lafiya muke so sai muka zauna akan haka. To akai wannan nadi to da akai wannan nadin aka kare kuma shikenan dai muke zaune dai zaman da ya doya da manja.
To da ma masu sauraro sai mu ce Allah ya kawo sauki a madadin sashen Hausa na muryan Amurka tare da Alfa Radio 104.9 dake garin Kumashi ni ne naku Abdulmugis AD Kwatoko nake cewa sai kuma wani sabon jikon idan Allah ya kai mu
madalla. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
Bismillahirrahmanirrahim. da imana liman da amanata lahu wa la dina liman da ahadala sai lalle ku sani yawanci a cikin huduwa in ji sahadan manzon Allah dan Allah yana miki wannan gargade babu imani ga mutumin da ba shi da wato amana haka zalika ba shi da addini mutumin da baya shiga alƙawari idan muka kalli waɗannan bangarora guda biyu a ƙasar mu ta Najeriya musamman kashi mai tsoka daga ciki na al'ummar ta wannan abin a samu matsala daga shugabanni har zuwa mabiya haka zalika al'umma suna cikin matsala matuƙar sannin su tsamana jagororin su suka zama jahili haka zalika aka samu matsala masu kuɗi suka zama ruwata ko kuma malamai suka zama makwaita ko kuma mabiya suka zama kwaye to al'umma ta shiga uku ta lalace ta warda wannan abubuwa masu bangarori guda biyu da na karanta yau duk wanda zai yi nazari a ƙasar mu ta Najeriya zai ga wannan abin shi ya warda ta ƙasar mu gaba ɗaya har ma da waɗanda ba musulman ba wannan shi ne matsalar Allah ta hana ka kawo mana sauki da gyara ya ubangiji shugabannin Allah ka ba su tausayin al'umma mabiya Allah ka ba su ikon yi wa shugabannin biyayya malamai muna kira da su haɗa kansu domin fitar da kwaya daga sanfa ko kuma fitar da gama daga harawa ya ubangiji ka taimake mu ƙasar mu ka tsunar da mu lafiya waɗanda suka zaba ce mu musulmai Allah ka ji kansu da rahama waɗanda suke raye Allah ka samu cika da imani ka tashi mu da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
To Allah ya saka malan da alkhairinsa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takeici. Ibrahim Gareka.
Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashe lima kasar China yana mai bayyana gwamnatin China mai mazauni a Beijing da zama barazana mafi muni ga yancin dan adam da kuma tsarin demokaradiyya tun bayan yakin duniya na biyu. China na shiri ne dan lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da Amurka. Abinda Radcliffe ya rubuta kenan a sashen rubuta ra'ayi a jaridar Wall Street Journal da aka buga jiya Alhamis. Ya kara da cewa ya kamata Amurka ma ta shirya. Ana jiran Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya fadada majalisar kolin kasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar Dakarun SRF wacce hadaka ce ta kungiyoyin yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati. Yanzu majalisar za ta karu daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci 26. Kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar kasar Iran Mohsin Fakhrizadeh da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shine na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zammar rutsawa da jigajigan shirin nukiliyar Iran tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar kasar Iran 6 sannan an raunata guda a wasu al'amura masu daura kai a kusan dukkan lamurran gwamnatin kasar Iran na zargin Isra'ila da kuma Amurka. Jami'an gwamnatin kasar Isra'ila ba su amince ko karyata zargin ba, to amma jami'an gwamnatin Amurka sun ce sam kasar su bata taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen. Ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzhou ta yadda za ta iya komawa kasar China daga kasar Canada. A cewar wata majiya mai masaniya game da batun.
Masu sauraro anan ne ka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu salama muna mika saƙon taya murna ga ango Abdullahi Ibrahim mai goro da amaryarsa Maryam Yakubu jarumi waɗanda za a ɗaura aurensu a yau Juma'a da ƙarfe 1 na rana a masallacin ɗan fodiyo unguwar Sanusi da ke Kaduna. Allah ya ba da ikon halarta amin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da shi ne gabatar da shirin da kuma Cibahiru Dodo ne wanda ya bada umarni ya ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.